والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى ليساك هدامو ينشي قبل وانا كرتو نسير من الله صلى الله عليه وسلم وانا مسلا سيمع البركة إن شاء الله. أكوم وانا لوكسي wanda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu tabbata akan wannan addini. Da'iman lokuta irin wannan zamanin fitintunu iri-iri magabata sun karantar da mu mu mai da hankali wajen kusantar Ubangiji, salloli na nafilfili, azumi, addu'o'i iri-iri. Da fatan Allah maɗaukaki ya tabbatar da mu akan wannan addini kuma ya zama a kansa za mu rasu. Bawan Allah kullum kada ya raba kansa da addu'a da za ta tabbatar da shi akan addini, ma'ana da cewa Allah maɗaukaki ya tabbatar da shi akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fitintunu a aqidar mutum, fitintunu a addininsa, fitintunu a halayensa, fitintunu a ƴaƴansa mata, a dukiya, fitintunu na rashin zaman lafiya iri-iri, duk suna buƙatar a ce an ba su lokaci da dogon tunani da kuma tsananta addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya fidda mu daga ciki, in kuma tabbas sai sun gudana to Allah maɗaukaki ya zama cewa ya tsaftace mu, ya kuma ba mu lafiya, kuma ya tsare mu da tsarewa irin tasa. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka. Darasinmu na ƙarshe a cikin abubuwan da malam mai littafin Ar-Rahiq al-Maktum ya rubuta mana akan awamil as-sabr wath-thabat, dalilan da suka sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da shi duk da irin musgunawa da ake musu akan riƙon da suka yi da wannan addinin, da kisa da duka da cin mutunci da kora, amma bai hana su tabbata akan wannan addinin ba. Menene dalilin da ya jawo suka yi irin wannan haƙurin da ba a ga misalin irinsa ba? Malamin ya kawo mana dalilai. Daga cikinsu akwai na farko imani da Allah, na biyu irin shugabancin da suka samu kansu a ƙarƙashinsa, wato shugabanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake masa wahayi da kullum da tunaninsa da maganarsa da aikinsa, shiryar da su ake daga Allah subhanahu wa ta'ala akan me ya kamata a yi. Wannan shugabancin da ya musu tasiri a zukatansu, yadda ko yana nan ko baya nan suna jin babban abin da ya dame su shine su tsaya akan wannan addini kuma su kare shi, kuma su yi tafiya irin ta shi jagoran nasu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya kawo mana misalai da dai kowane lokaci muka tashi, duk dai Allah maɗauki ya sa wannan wurin mun karanta shi ne a lokuta da suke karatun yakan yanyanke. Ya kamata a ce gaba ɗaya lokaci guda aka karanta shi. Abu na uku kuma malami ya magana akan sababi na uku shine ash-shu'uru bil mas'uliyya, kasancewar suna jin irin nauyin da ke kansu na isar da wannan addini din ga al'ummar da take bayan su, don haka dole su yi hakuri da irin musgunawa da ake musu. Dalili na hudu imanin su da ranar ƙarshe, kowa daga cikinsu yana ji kuma ya yi imani, ya tabbatar da cewa zai haɗu da Ubangijinsa, Ubangiji kuma zai tambaye shi akan wato abin da ya aikata. Don haka ba wai musgunawa da ake masa ce take da muhimmanci ba, a'a, babban abu shine ya zama Allah ya yarda da shi, kuma wannan gaskiyar da yake kai ya tabbata akai har zuwa ƙarshe, har lokacin da zai haɗu da Ubangiji kuma Ubangiji ya bashi ladan abin da ya aikata. Duk mutumin da yake tunani wajen addininsa ya zama waɗannan abubuwan yake hangowa, to insha Allah babu wani tashin hankali, babu wata fitina, babu wata musgunawa da za ta dame shi ta matsa masa har ya ce kai bari dai in yage addinin nan in zauna, saboda yana son ya zauna lafiya a duniya. Duk irin matsawa mutum da ake akan addini to haƙuri yake ƙara yi a kansa, kawai dai ya zama cewa yana bin ka'idojin yadda addini ya karantar da shi. Abu na biyar shine ya kawo mana magana akan Alƙur'ani, cewa irin tarbiyyar da Alƙur'ani ya yi musu, da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu ta hanyar Alƙur'ani, ya nuna musu cewa kai addinin nan fa ba ku kadai ne aka fara baiwa addini kuma aka matsanta muku aka musguna muku akai ba, yawa duk wanda yake so ya shiga aljanna to sai yayi hakuri saboda za a dame shi za a ci masa mutunci za a zage shi za a dake shi kila ma a neme ko a hari rayuwarsa to ba ku ne na farko ba am hasibtum an tadkhulu aljannata walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum sai kawo musu wannan tarbiya ce da alqur'ani da Allah madauki ke musu ta hanyar alqur'ani ya kawo musu ayoyi a lokacin da ake fitina ake munguna musu dan su ji cewa hakika fa sai sun yi hakuri kuma ba su ne farau ba an yi irin wannan abun a annabawan da suka gabata amma sun yi hakuri kuma addinin da haka ya tabbata sai dalili na biyar na shida shine akan su zamu tashi a yau insha Allah ina gadi wannan ya kusanto mana abin da ya gabata a baya yace as-sadis abu na shida ko sababi na shida da yasa bayan Allah nan suka tsaya akan wannan addini shine al-bisharat bin najahi bishara iri da suka samu da cewa su ne masu cin nasara idan kana cikin tashin hankali da damuwa akan addini ana matsa maka sai kuma kake samun bishara daga mai addini cewa fa zaka ci nasara kaga wannan shi kadai ya isa ya tautinin zuciyar mutum ya tabbatar da ita ba ta nutsuwa cewa tayi hakuri lokaci zai zo wannan damuwar za ta gushe kuma shine zai zo ci nasara a ƙarshe wannan shi kansa amil ne ko sababi ne daga cikin sabubban da suka sa Allah subhanahu wataala ya tabbatar da waɗannan mutane akan addini musu gudu ba to shine malamin yake faɗa a larabcin sa yake cewa wa ma hadha kullihi tare da wannan duka kanal muslimuna musulmi a wancan lokaci ya arifuna mundu awwal yawmin la qufihi shiddata wal ittihad tun farkon ranar da suka fara haduwa da wato wannan kunci da tsanani da kuma matsawa da ake musu da cutarwa da ake musu tun daga ran da aka fara cutar da su bal wa min qablihi yace kai ba ma tun wannan ran da aka fara cutar da su ba tun kafin mu a fara cutar da su din sun san annab dukhul fil islami sun san cewa shigar musu shiga cikin musulunci a larabci ana cewa dakhala fil islami yawa kamar amma ba duk abin da yake hissi ne kamar masallaci ba a cewa dakhala fil masjid sai da ce dakhala al masjid dakhala al fasla dakhala al baita amma abin da yake ma'ana shi ba abu ne da zaka gan shi kulu ka shiga cikin sa ka fita ba ana cewa dakhala fi dinillahi to annad dukhul fil islam suka san cewa shiga musulunci laysa ma'nahu jarra al masa'ib wal hutuf ba wai ma'anarsa shine a jawo mutum musifa da kuma mutuwa ba al hutuf jam'in hatf mata ala hatf anfihi an ake fada da larabci ko mutum ya mutu shi kadai haka Allah madauki ya raba shi da rayuwarsa to wannan shi ake cewa al hatf jam'in sa shine al hutuf ba wai ma'anar idan mutum ya shiga musulunci shine musifu su haukansa ko kuma a ce ya mutu ba su sun san wannan bal amma inna da'wata al-islamiyya asalin ita da'awar musulunci ta hadifu mundu awwal yawmiha tun daga farkon da ta fara ita da'awar musulunci to manufarta shine ma'anar ta hadifu abinda take hayi ta kaima ta cimma burin da take so ta kaima gare shi shine ila alqada'i ala aljahiliyyati aljahla'i manufarta ta farko ita ce ta rusa jahiliyya da zamani da ɗabi'a da addini da tunani da ayyuka irin na jahiliyya to manufar musulunci shine a gusar da waɗannan irin abubuwa na jahiliyya din a mai da hankali a mai da mutane kan abinda Allah madaukaki ya yarda da shi wa nizamiha da kuma gusar da tsari irin na jahiliyya din al-ghashim ay adh-dhalim wanda yake wato az-zalimi ne wato wanda ba shi da adalci nizamin nan da tsarin nan marar adalci na jahiliyya to manufar addinin musulunci shine a gusar da shi a kau da shi a kawo tsari mai adalci wa anna millata ijiha kuma sun san cewa daga cikin ko abin nan sakamakon da za su samu fi duniya a duniya sakamakon ita da'awa ta musulunci inda an yi da'awa ta musulunci an kira mutane zuwa ga addini to babban sakamakon da za a samu shine bastun nufuzi alal ardi wato a yada nufuzi da iko na musulunci a bayan ƙasa ya zama musulunci shike tafi da rayuwar mutane wannan yana daga cikin manya-manyan manufofi na da'awar musulunci wasaitara alal mawqifi siyasi fil alami kuma da samun ƙarfi akan wato mataki na siyasa na duniya ya zama siyasar duniya abinda take tafiya a kansa da tsarinsa shine wato addinin musulunci في العالم الدنيا باكيدا لتقود الأمة الإنسانية تبود تجا واتو الأمة دان أدم باكيدا جنس بني آدم باكيدا أجاشي والجمعية البشرية دكما دي واتو أنجل دان أدم باكيدا معنا دينا نفهم الأمة دان أدم تجاوز الأمة إلى مرضات الله زوجا واتو يدد الله وكما سامن يدد الله سبحانه وتعالى وانا شيني أسلا أبن المسلمين شي يكي تفدشي يجاهم كلمة تانيف أكامو هنوزو أجاسو زوجا توحيدي سيدد توحيدي كما سيدد دوكوكين الله سلايو أكاكشنسو هزوا لكسن لذاسو متو وتخرجهم تكما فدسو من عبادة العباد دقا بوتر متاني دمو متاني كما باي duk abin da yake ba Allah ba to alam ne min al-awali kuma sannan bawa ne na Allah sawa'un ya'budullaha ar-ribal yana bauta ma Allah da yardarsa ko kuma wato ma ba shi ma da hankali amma dai bawa ne na Allah domin duk abin da ka gani a duniyar nan to bawa ne na Allah in dai ba Allah bane to a fidda mutane daga bautar bayi zuwa ga bautar wato ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ila ibadatillahi وكان القرآن ينزل بهذه البشارات مسلم ابن القرآن كما يلا سوكاد وانا إلم بشاروري لوكشي زوا لوكشي مرة بالصراحة وانا لوكشي أفدال أروكو وأخرى بالكناية وانا لوكشي كما يزمد كناية أي إشارة أفدي وانا أبدا أكي نفو كما واتو وانا بشارة ففي تلك الفترات القاسمة أولا لوكتا ما سسألني التي ضيقت الأرض على المسلمين وضيقت الأرض على المسلمين أكا كنت تكسى أكا مسلمين أبين وانا أسلوبين على ربسي حتى باقت عليهم الأرض معنى هذا ما كساتي ما كنتي لا يتي كساتي ما كنتي على ربسي شيني كرسنا عند ذاك وتكمر أنت الثلاثة بودة دي إن كتاكا كو سيكا كمان ذاك فاتاني تكيون ونتاشن فانكالي شيني معنى سبولت أنا بلائي دمصيفة وضيقت الأرض على المسلمين وكادت تخنقهم وتقضي على حياتهم هر ما يزم سوى وانا مصيفو سن كسا سن شاك المسلمين سن كما واتو كسا سن آلسو يزم سوى سن كشيسو كانت تنزل الآيات تو اوانا لوكشي آيوين القرآن سكن سوكا بما جرى بين الأنبياء السابقين آيوين سيسو لك سوكا سن أجيو المسلمين أبوبوان دا سكا قدانا أكان سولا أنبا دا سكا قباتا a ilmantar da su cewa ya ku musulmi wannan addinin fa da kuka riko da shi ba ku ne farau ba kuma musifa da ake wa mutum akan ya yarda da wannan addinin ba ku ne farau ba don haka an aiko wani ya zo zuwa ga mutanansa mutanen sun kayyata sun cuce shi sun zage shi sun kore shi daga garin su an yi masa duka an hana shi zama lafiya amma yayi hakuri ya ci gaba da addini ga sakamakon da ya biyo baya Allah madauki ya tsere shi ya halakar da sauran al'umma wannan an yi da yawa ko ba ai ba to tuna wa mutane irin wannan abu cewa ya auko a baya yana sa waɗanda ake gaya musu wato su ƙara kwantar da hankalinsu kuma su ci gaba da addini yadda Allah madauki ya nema wa bayyana aqwamihim da su annabawan da kuma mutanen su alladhina qamu bi takdhibihim waɗanda suka ƙaryata su wal kufri bihim kuma suka kafirta da abin da suka zo da shi wa kanat waɗannan ayoyin har yanzu tashtamilu wa kanat tashtamilu hadhihi alayatu wannan ayoyin har yanzu sun kunshi ala dhikril ahwal allati tutabiqu tamaman ahwal muslimi makkah wa kuffariha wannan ayoyin sun kunshi abubuwan da suka dace da halaye irin na musulmin makka a wannan lokaci da kuma kafiran ma'ana irin abin da aka yi a baya irin sa ne dai aka maimaita akan musulmin makka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wato yadda kafiran irin abin da kafiran farko suka yi haka kafiran makka suka yi yadda musulmin farko suka yi haka musulmin wato makka Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su ma suka yi na hakuri da kuma juriya da dagewa akan wannan addini thumma tadhkuru hadhihi alayat sannan wannan ayar har yanzu sai sun an yi ayoyin kai suna ambatawa musulmi بما تمخضت عنه تلك الأحوال سنة جاء المسلمي منين يفعل بايا وقت انتان حالا يدين انت تمخض ابن دا اكي اصل مخاض دا ماشيني ناقودة اي ناقودة اهيه على ربسين اكا فدونا انا نكون ابن دا يبيو بايا ابن دا اكا امبتا كافي وانا معنى لكتان كتان دا سكا فارو مي يبيو بايا سو نصرا سي دا كومتا بتا جوانا الديني يسي من إهلاك الكفرة كافرتا aina halakar da su kafirai din wa zalimin da su azzalimai wa irasi ibadillahi salihin al-arba wa diyara da kuma Allah madaukaki sai muga cewa ya gadar da ita wato duniya da kuma gidaje sai ya gadar da su ga waɗannan bayinsa na ƙwarai da suka yi hakuri suka zama salihan bayi suka tsaya akan addini ma'ana dai abin da malami yake faɗa mana shine sunna ce ta Allah daga cikin abubuwan da mutane suka samu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da manzon Allah din shi kansa sallallahu alaihi wasallama kuntatawar da suka samu dangane da wannan addini din a farkon zuwan su shine duk lokacin da damuwa ta kai damuwa ayoyi suna sauka a gaya musu cewa ku yi hakuri ku ne fa masu samun nasara Allah zai kawo ku lokacin da za a halakar da waɗanda suka kafirta suka kikar barda a warku kuma sannan ku za ku wanzu a bayan ƙasa wannan alƙawari ne da Allah subhanahu wataala da sharaɗin sa shine riƙo da addinin da kuma yin hakuri akan cuce-cucen sannan kuma a bi ka'idojin addinin ya zama cewa ba da san zuciya ake tafiya ba to shine yake cigaba yake cewa wa irasi ibadillahi as-salihin al-ardh wa ad-diyara fa kanat fi hadhihi al-qasas fi hadhihi al-qasas isharat wadhiha sai ya zama cewa a cikin wannan kissoshi da muke karantawa alkur'ani ko ake gaya sahabbai a wancan lokacin akwai isharori kuru-kuru ila fashli ahli makkata fil mustaqbal cewa lalle mutanen makka a wancan zamani to za su zo su fadi ma'ana ba za su ci nasara ba a nan gaba ma'ana an gaya wa su musulmi a lokacin da mutanen makka suke azabtar da su an musu bishara da cewa hakikatan su ne za su ci nasara kuma su kafiran maka ba za su ci nasara ba lamari zai dawo hannun musulmi duk wanda yake samun wannan tagomashin dole ya kwantar da hankalinsa kuma ya tsaya akan addini wato yadda ya kamata mu bambancinmu da su a wancan zamani shine su suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a idansu ake saukar da ayoyin su ji inda wani abun mamaki ma na wasu mu'jizozi a gabansu ake saukarwa mu kuma yanzu abin da aka bar mu da shi shine dukkan darasin da suka samu ta cikin alkur'ani din da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana nan an bar mana mu karanta sai mu rika mutabaka na abin da ya gudana a baya da kuma halin da muke ciki hakurin da suka yi mai irin sa to mu abin da aka bar mu da shi kenan shi yasa mu wahalar da muke sha ita ce rashin fahimtar mu ga mu musulunci din in muka fahimce shi yadda ya kamata muka karanta yadda Allah madaukaki ya faɗa da yadda yake nufi to za ka ga cewa insha Allah yadda suka ci nasara za mu ci nasara muddin dai mun tsaya akan addinin ba tare da wato kowanne irin targade ba sai shi wa najahil muslimin da kuma wato cin nasarar musulmi duk shi aka faɗa wannan sune isharorin da muka samu a cikin ayoyi da kuma kissoshin da suka gabata ma'a najahi ad-da'wati al-islamiyya tare da kuma wato cin nasara na da'awar musulunci wa fi hadhihi al-fatarat a wannan wato fatara ko lokaci nazalat ayatun akwai wasu ayoyi da suka sauka wanda yake tusarrihu suna faɗa kuru-kuru bi bisharati ghalabati almuslimin suna bishara da cewa lalle musulmi za su ci galaba akan kafirai qala ta'ala Allah madaukaki yana cewa a cikin suratu as-saffat laqad sabaq wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun fatawalla anhum hatta hin wa absirhum fasawfa yubsirun afa bi adhabina yasta'jilun fa idha nazala bi sahatihim fasa'a sabahul mundharin wannan a cikin suratul safat Allah madauki yana cewa haqiqa kalmar mu ta gabata in an ce kalmar mu ta gabata Allah madauki yana nufin ya rubuta a lauhil mahfuz hukuncin sa al-kauni al-azali sabaqa fi hadhihi al-mas'ala wato ya riga hukunci tabbace a rubuce hukuncin da ba za a canza shi ba hukunci kauni ba shar'i ba ya riga hukunci akan cewa kalmar mu ta tabbata li ibadina al-mursalin ga bayin mu manzanni kun ga kira su na farko bayin sa sannan kuma ya kira su wannan sunan cewa su manzanni ne ya nuna mana cewa shine fa ya aiko su ba ɗan fitina ba ne ba rigima suka kawo ba duk wanda Allah ya turo shi to ba a tuhumarsa da rigima da tashin hankali domin annabawa sun zo su shiryar ne ba sun zo su kawo tashin hankali da damuwa ga al'umma ba sai ce innahum lahumul mansurun lalle su su ne masu cin nasara za su ci nasara kuma wanda aka gaya masa wannan ya za a yi tsorata musamman a ce ayar ta sauka ne kuna cikin tashin hankalin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta muku wannan ai kun ga kowa dole hankalin sai ya kwanta yawa to amma mu ne yanzu me ake so mu yi mu rika karanta irin waɗannan ayoyi Allah madauki ya faɗa cewa manzanninsa da waɗanda suka bi manzannin nan su ne masu samun nasara ko ba dade ko ba jima in kana karanta wannan sai ka ji kai ma kana samun kwanciyar hankali irin yadda suka samu kwanciyar hankali sharadin kawai shine ya zama kana bin wannan littafin yadda ya kamata a bi shi to Allah madauki kuma ba zai barka ka lalace ba ayyashi wa inna jundana lahumul ghalibun kuma lalle rundunar mu su ne masu cin nasara rundunar Allah madaukaki Allah madauki kira wannan rundunar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nasabta ta zuwa ga kansa duk wata al'umma ta sace khalqan ko shi ya halicci duk wata al'umma ko shi iri amma kasancewar ya ware wannan rundunar ya ce tasa ya nuna akwai wani tallafi da zai bata da gudunmuwa da kuma taimako sai ce fatawalla anhu karka da mun su wannan abin da ake yi da wannan kalmar kenan ma'ana rabu da su in an ce tawalla ka juye baya ka kyale su duk abin da suke maka rabu da su hatta hinin har zuwa wani lokaci shine mana hatta hin fatawalla anhum hatta hinin wa absirhum ay wa anzirhum kuma ka saurare su shine absirhu yawa wa absirhum fa sawfa yusiru kuma da sannu za su gani kuma kalma guda biyu a cikin jumla daya amma ma'anar kowace da ba yawa ba wai ka kalle su kuma za su kalle ka ba za su gani ba ka saurara musu kuma za su gani afa bi azabina yasta'jilu shin da azabar mu suke gaggantawa ma'ana azabar Allah suke cewa ta zubo ba da kun san an yi lokacin da mushrikai a Makka kuma Allah madauki ba mu labari a cikin suratu Ali Imran suna cewa har ma suna cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim haka suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ma su roki Allah ya Allah in dai wannan gaskiya ce daga gunka haqiqa kai ka aiko to ka zubo mana wato hijaratan min as-sama'i ai mana ruwan duwatsu ya halaka mu aw itina bi azabin alim ko kuma in da gaske ne muga azaba mai radadi ta zo ta shafe mu kun wannan gatsai ne suke wa Allah da kuma wato rashin ladabi na magana Allah madaukaki kuma ya ba su amsa cewa kasancewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yanzu yana cikin ku to ba za a halakar da ku ba mun san dai ayoyin har zuwa karshen su amma wanda wannan ya shafi rayuwa da da'awa ta manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai sauran annabawa in aka kafirce da su har aka yi irin wannan izgilin to Allah yana halakar da al'umman ne annabawan da mabiyan su su ci nasara annabi fa sallallahu alaihi wasallam ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun san hadisin da ya roki shi abubuwa guda uku ko ya amsa masa biyu ɗaya kuma bai amsa masa ba daga cikin abin da ya roka shi ne kada a halaka wannan al'umma da wato fari ko wata musiba gaba ɗaya a ce al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta mutu ta kare Allah madaukaki ya karbi wannan yace ba za a yi ba a ce dai yau al'ummar musulmi su kare lokaci guda da wata musiba kamar yadda aka yi tufana zamanin annabi Nuhu alayhi salatu wassalam ya roki Allah cewa tunda mutane sun yi kafirci sun ki yarda aka halaka su baki ɗaya banda waɗanda suka yi imani da shi babu wanda ya saura haka nan aka halaka mutanen annabi Hudu Salihu Shu'aib da sauransu amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa alƙawarin duk abin da mutanensa suka yi to za a bar su su ga darasin da kansu ba za a halaka su ba wannan shine yasa a wancan lokaci ba halaka mutanen Makka ba yawa sannan addu'a sa ta biyu da ya roki Allah subhanahu wataala cewa bayan ya roki shi cewa wani ne na biyu na farko kada a halaka mutane yawa kada kuma ya rinjayar da ko ya dora kafirai akan musulmi dorawa da za ta hana su komai kwata-kwata a ce ba ko la ilaha illallah ba sallah ba komai shi ma wannan ba zai yiwu ba har tashin alkiyama yawa ya zama cewa kafirai sun yi nasarar da babu abin da za a iya yi na musulunci kwata-kwata wannan shi ma Allah madauki alƙawarin ba za a yi shi ba abu na uku shine ya roƙe shi kada ya sa fitinar musulmi a tsakaninsu a nan ne Allah madauki shi a'a wannan kan za a jarrabi musulmi da wannan abu cewa za su riƙa fitinar kansu wannan ya kafirta wannan wannan ya zargi wannan a yi faɗa tsakanin wannan jama'a da wannan jama'a da wannan gari na musulmi za a yi ta wannan kuma har tashin alƙiyama Allah madauki ya fidda mu daga duk abin da yake fitina ne yawa to sai yake cewa wannan fa idza nazala bi sahatihim idan wannan azabar ta sauka a farfajiyar gidajensu, ma'ana inda lokacin azabar yayi ta sauka a gidajensu, Allah madaukake fasa'a sabahul munzarina, to safiyar wadanda aka yi wa gargadi kuwa ta munana, ma'ana sun shiga safiya mummuna in aka saukar musu da irin wannan azaba. A wannan suratul saffat kenan. Wa qala, sannan yana fadi a cikin suratul qamar, sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna dubur, lokacin da suke cewa nahnu jami'un muntasir, mu jama'a ce masu yawa kuma zamu ci nasara, sai Allah madauke shi sayuhzamu al-jam'u, wannan jam'in naku, wannan taron naku, wannan rundunar taku da kuke alfahari da ita, Allah madaukaki yace sayuhzamu, za a fadar da ita, ba za ta ci nasara ba, za a kada ita, wai walluna dubur, kuma za su juya wato bayan su. Wa qala, a wani gun kuma Allah madauke yana cewa jundun ma hunalika mahzumun min al-ahzab, suratu sad kenan, cewa wannan runduna ce wadda a can mahzumun min al-ahzab, ma da ma can kayayya ce Allah madaukaki zai kada ita daga cikin wato ahzab, wato kungiyoyi ko rundunoni, ma'ana Allah madaukaki yana magana akan kafirai ne, cewa rundunarsu runduna ce da ba za ta ci nasara ba. ونزلت في الذين هاجروا الى الحبشه دغنه da wadanda suka hijira ko zuwa ga Habasha, Allah madauki sai saukar da aya cewa alladhina hajaru fillahi, wadanda suka hijira cikin addinin Allah, min ba'di ma zulimu, bayan an zalunce su, lanubawwi annakum fid dunya hasanatan, zamu zaunar da su wani abu ko wani wuri mai kyau a duniya. Wannan cewa a duniya shine babban darasin da ke ciki, shine dalilin kawo wannan ayar nan, ba dama a lahira sakamakon sananne ne aiko, yawa sai ce wala ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamu, da a ce sun sani, to da ladan da Allah madaukaki ya aje musu a lahira, to lalle hakikatan babba ne, ya ma fi girma da wannan na duniya din, sai dai ba su sani ba, amma yanzu ana gaya musu. To abin da malamin shi yasa ya kawo wannan ayar shine da yake cewa lanubawwi annakum fid dunya hasanatan, zamu zaunar da su wuri mai kyau a duniya. Lokacin da kake cikin tashin hankali da bala'i da tsangwama da damuwa daga kafirai, sai ya zama cewa ana gaya maka wannan, cewa za a baka wuri a zaunar da kai, makwanci, mazauni, wurin natsuwa, wajen kwanciyar hankali, wuri mai kyau. Wannan lokacin da suka je Habasha ne ake gaya musu, sawa'u ko ana nufin Habashan ne a duniya su samu natsuwa a can, ko kuma ana ishara ne zuwa ga za su dawo kuma za su tafi Madina, za su samu natsuwa da ba za a dame su ba. Kuma wannan ita ma a lokacin da ake fitinar, ashe nusarwa ce ta kwantar da hankali cewa kada fa ku damu, lokaci zai zo, wannan matsawar da ake muku da kashewar da ake muku za ta kare, kuma za ku koma wato cikin kwanciyar hankali. Shi yasa yake da kyau mutum yana karanta Alkur'ani ya rika tsayawa ya fahimce shi. Nasarar da malaman baya suka ci kenan, suka rubuta mana waɗannan abubuwa ɗin, mu yanzu mafiya muna karanta Alkur'ani ba ma hararo manufofi da ma'anonin da Allah madaukaki ke bayyana wa a ciki, ratatatata kawai muke karantawa, mu rika karanta Qur'ani da fahimta, za mu ga anan aka hango mana cewa hakika a lokacin da ake musifa aka saukar da wannan aya ta isa ta gaya musu cewa ashe tunda an ce fi duniya, ashe kenan wannan masifar za ta kare, tun a duniya an ba mu bishara cewa za mu yanke daga wannan hali. Sai ce wasa'aluhu, kuma sun tambaye shi an qissatu yusufa, dangane da qissar annabi yusuf alaihi salam, fa anzalallahu fi tayyiha, a cikin ta sai Allah madaukaki ya saukar cewa laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lisa'ili, daga dangane da annabi yusuf, a cikin qissar annabi yusuf da halin da ya shiga da rayuwar da ya yi da irin ibtila'in da Allah ya masa da irin nasarar da ya ci daga ƙarshe, to a cikin wannan akwai ayoyi lissa'ili ga masu tambaya, kuma tambaya suka yi akan irin wannan halaye, dama sun gabata ne ana yin irinsu, cewa annabi ya zo a ƙarya tashi ya sha wahala, gashi annabi ne na Allah, wani a karya masa haƙuri, kuma da aka yi haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a zage shi, a ci mutunci, a kore shi da gida, a danne shi, a matse masa wuya, duk wannan an yi, sannan daga ƙarshe kuma a ci nasara, sai Allah madaukaki ba da wannan amsar, laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi, kisan da ta faru tsakanin annabi yusuf da ƴan uwansa din nan, to a cikin ta akwai ayoyi, kun ga Allah cewa ayoyi ba aya guda ɗaya ba, akwai darussa, shi yasa akwai malamai sun yi rubutu da yawa a cikin littafan tafsiri, wasu kuma sun waye wannan kissar ta annabi yusuf da darussa manya-manya na yadda ake cin nasara a rayuwa, yadda in mutum aka jarrabe shi da fitina iri-iri musamman fitina ta fito daga gidanku wato ƴan uwanka na jini a ce su ne suka tayar maka fitina to yadda za ka yi haƙuri yadda za ka tafi tare da su ba yage su ba ba cin mutuncinsu ba sannan a ƙarshe sai ka ga irin nasarar da za ka samu kun ga wannan duniya cikin sakamakon da annabi Yusuf ya samu haka ne ko ba haka ba yawwa to a cikin wannan akwai darussa da kuma ayoyi kamar da Allah madauki ya ambata ai wato yana nufin fa ahlu makkata su mutanen makka as-sa'iluna masu tambaya akan wannan irin al'amura yulaquna ma laqa ikhwanuhu min al-fashl za su haɗu da abin da ɗan uwan annabi Yusuf suka haɗu da shi na faɗuwa ma'ana ba su ci nasara ba tunda a lokacin ake wannan magana ɗin Allah maɗauki kuma ya karanta musu wannan aya ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi karanta musu wa yastaslimuna kastislamihim kuma lokaci zai zo yanda ɗan uwan annabi Yusuf suka sallama wa annabi Yusuf suka miƙa wuya zuwa ga cewa haƙiƙa ya fi su لقد أثرك الله علينا سيدي يكي سكفة يوانا لباكينسو وما هكذا بني ألا يفيفي تاكا أكمو داكو وكافونا من نوكسي بسيبا تو يند وطن سنقو النبي يوسف سكي حكا نموتا نمكا نوكسي زي زي زاسو سلما زاسو ميك أويا زاسو مسلمتا زاسو بيوانا تن ناسو دا سكا إيماني لشي أفركو سكا داميشي سكا مزبنامسا حسكا كوليشي تو نوكسي زي زو أبن زي جويا كما زاسو داوسي إيماني وقال وهو يذكر الرسل yana ambatan manzanni yana cewa wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lat'udunna fi millatina ay ma'ana wadanda suka kafirta sun ce wa manzanninsu lalle sai mun fidda ku daga wannan kasar tamu garin nan namu ba za ku zauna a ciki ba za mu kore ku kafirai ne suka ga wa manzanninsu aw lat'udunna fi millatina ko kuma ku dawo addini irin namu da muka tashi da ku muna yi mai tayi tare ko ku dawo addinin mu ko kuma mu kore ku daga wannan kasa fa auha ilaihim rabbuhum sai ubangijin wadannan manzanni ya musu wahayi su manzannin lanuhlikanna zalimina za mu halakar da azzalime wannan menene kwantar da hankali ne a lokacin da ake gayawa kunga su manzannin a lokacin da ake magana a wannan abin da suwa labarin ya zo mana haka amma a lokacin da kafirun suka faɗa ai ba su aikata hakan ba ko cewa suka ko mu kore ku daga ƙasar nan ko ku dawo addinin mu mu yi irin addinin iyaye da kakanni bautar gunki da waye da waye duk mu koma mu ci gaba ne ko kuma mu kore ku ai kafirun su kore su ne kafin kuma a ce an ga za su dawo ko ba za su dawo ba to a lokacin ne kuma sai Allah madauki ya manda ne suka kore su lanuhul kamar zalimi za mu halakar da azzalimai wannan menene ai an nutsar da su an kwantar da hankalinsu to wannan shi ne duk darussan da yake so mu fahimta a ciki sai yake cewa wala nuskinannakum al-ardh to ba ma wannan ba bayan halaka azzalimai mu za mu zaunar da ku a ƙasa ɗin mu ba ku ƙasar ku za ku zauna a ciki ku ne masu mulki a ciki ku za ku zauna a inda ku ga dama min ba'dihim a bayan su azzalimai zalika amma kuma ga sharadi yace zalika wannan abin da zai gudana din na a halakar da azzaliman kuma a zaunar da su mu'minan da manzanni a bayan kasa ya zama su ne suke da tafiya da tsari to zai kasance ne liman khafa maqami ga wanda ya ji tsoron tsayuwa gabana in ji ubangiji ma'ana kenan ashe har su ana zuwa musu sharadin shi ne bin addini in dai an bi addini to Allah zai ba ku tsarewa in ku ba ku bi addinin ba tsakanin ku kukan ku ba ku rike shi ba kuna ta wasa da shi ga ƙarya ga zamba ga cin mutunci ga rashin ma damuwa da kiran mutane din zuwa ga addinin ku ga sakaci ga rashin amana ga wato abubuwa da wanda suke nesanta mutun daga addini to idan mutun ya tsaya ga wannan to zai a idansa zai gane Allah na ɗaukaki zai ta wulakanta shi ma'ana a wulakanta shi a ɗora wanda ba musulmi ba a kansa kuma ya zama cewa ba shi da wani abu da zai iya saboda ne shi ɗin da ya riko da addinin da aka aiko masa ba kuma bai ji tsoron haɗuwa da ubangiji ba shi ne shi yasa yace zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id kuma ya tsorashi wato narkon azabata wa'id nan asali wa'idi ne kamar da zalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi to amma kasancewar ayoyin suna ƙarewa da ba da wato shi harafin ya'un din ba shi yasa akan harfin sa ma'ana dai akwai ya'un mutakallim muqaddara yace wa hina ma kanatil harbu musta'ilatan lokacin da wato yaki ya kullu wutarsa ta kama balbal bainal fursi wa rumar tsakanin farisa da rum rum daula byzantine ake nufi mun sha fadin wannan da kuma daula farisa lokacin da yaki ya kamu tsakanin wannan da wannan wa kana al kuffaru yuhibbuna ghalabatal fursi likaunihim mushrikin kafirai a makka a lokacin nan murna suke da fatan a ce farisa iram a wancan lokaci a ce su ne suka ci nasara akan rumawa rumawa daular byzantine a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirista ne farisa kuma lokacin masu bautar rana ne ba su musulunta ba suna bautar rana masu bautar ruta majusawa ne suna bautar ruta to mushrikan makka in ana yaki da farisa da kuma rumawa a lokacin nan sai mushrikai su rika fatan ina ma farisa sai za ta ci nasara saboda ɗan uwansu ne masu bautar rana abu wanda ba Allah ba su da littafi kuma mun fahimta wannan yawa likaunihim mushrikin wal muslimuna yuhibbuna ghalabata ar-ruman muslimi kuma a zamanin nan zamanin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su ga qur'ani amma so suke a ce rumawa kirista sun ci nasara akan waɗannan da suke wato mushrikai saboda me likaunihim mu'minuna billahi war rusuli wal wahyi wal kutubi wal yawmil akhir kasancewar waɗancan suna imani da littafi ko a ce abin nan mu'minuna billahi da Allah war rusuli da manzanni inda ba addinin banu isra'ila ne alal aqalla azamanin kafin zuwan musulunci shi addinin gaskiya haka ko ba haka ba yau don haka musulmi tun daga ɗan uwansa masu littafi sai su fifita su me yasa dama Allah madauki a cikin qur'ani yake girmama masu littafi ko duk da laifin da suka sai ce ya ahlul kitabi amma mushrikai za ku ji an kira su da kafirai so duk da cewa su ma ahlul kitabi kafirai ne domin sun kafirce sun ki karɓar saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ki yarda da shi a matsayin manzo kafirai ne a hukunci amma a wajen suna Allah madauki ya musu mulatafa yana tattaunawa da usmuli nazar hankalinsu to irin wannan nasa mu'mini a lokacin nan in ana yaki da waɗannan mutane da kuma farisa sai musulmi su rika fatan ina ma rumawa su ne za su ci nasara kafin daga baya musulmin su zo su yaki da rumawan da farisan gaba ɗaya su munkushe su gaba ɗaya su dawo ƙarƙashin addinin musulunci yawa wa kanatil fursu yaghlibuna wa yataqaddamun lokacin farisawa sukan yi ci nasara kuma su ƙara matsowa su ci gaba anzalallahu bisharatan بغلبه الروم في بدء سنه سال الله مدوكي a lokacin sai saukar da bishara cewa ai rumawan ma za su ci nasara a dan yasu shekaru kadan ai mun san wannan ga cikin farkon suratul rum ghalibat ar-rum fi adna al-ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun yawma bayan an ci nasara kuma su ma za su ci nasara bayan an ci nasara akan su walakinahu lam yaqtasir ala hadhihi albisharati alwahida sai dai Allah madauki bai tsaya kan wannan bisharar guda ɗaya ba bal sarraha bi bisharatin ukhra ya kuma sarraha musu da wata bisharar daban wa hiya nasrullahi lilmu'minin haythu qala inda yake cewa wa yawma idhin yafrahu almu'minuna sai ce bi nasrillah da taimakon Allah musulmi za su yi farin ciki da taimakon Allah a yaushe ake saukar da wannan a makka ne a lokacin da musulmin tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cikin tashin hankali da damuwa sai gashi ana ba su labari cewa yadda wato rumawa aka ci nasara akan su to za a zo kuma za su ci nasara sannan kuma musulmi za su yi farin ciki da taimakon da Allah zai musu ma'ana kenan ashe ku ma ku kwantar da hankalinku abu zai zo ya juya ba haka za a tabbata ba a cikin damuwa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nafsuhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yaqumu bi mithli hadhihi albisharat yana tsayawa shi kansa yana yin wannan irin bisharorin da wannan bisharar baina awinatin wa ukhra daga lokaci zuwa lokaci fa kana idha wafa almawsim in har yazo mawsimi yazo lokacin aikin haji wa qama baina an-nasi fi ukab ya tsaya a kasuwar ukab wa mujanna da mujanna wa dhil majas wannan duka kasuwanni ne na jahiliya li tablighi risala in ya tashi yana musu bayani to ku ji tsoron Allah ku zo ga addini ku bi shi ni kuma manzo ne daga Allah lam yakun yubashshiruhum bil jannati fa hasib a lokacin nan ba kawai yana musu bishara da aljanna bane kawai a wannan lokaci bal yaqulu lahum bi kulli sarahati uruku yake ga musu yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane qulu la ilaha illa allah ku ce la ilaha illa allah tuflihu za ku samu babban rabo nan yana nufin samu babban rabo a lahira a shiga aljanna ko wa tamliku bihal araba
to sai ya musu wannan magana yace in kuka ce la ilaha illallah to za ku zo ku mallaki larabawa mutum an yi mamaki wannan abu mutumin da ake tsuntata masa akan ya zo da wannan addini amma kuma yana wa'azi yana bushara cewa lokaci fa zai zo ku in kun ce la ilaha illallah to fa za ku mallaki larabawa ma'ana za ku zama ku ne sarakuna akan sauran kabilun larabawa larabawa ne za su ce a lokacin za su yi mamaki za su ce wannan ne mutum ne kai da mutanenka sun kiyarda da kai yanzu ka zo mun zo haji ka zo kana mana irin wannan wa'azi bayan baka da naka wato goyen bayan daga mutanenka yaushe har ka samu goyen baya a mutanenka har ka mallaki sauran abubuwa har ma za ka zama cewa sakamakon bin addininka zai zama wato mun mallaki wato sauran kabilun larabawa kaga mutum zai mamakin wannan abu ashe ita wannan kalmar ita kanta bishara ce kamar abin da ya faru ne da kissar wannan ya sunan sahabin nan da ya biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kama shi lokacin da aka bada cigiya cewa abi aka mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Suraqah ibn Malik ba Allah sallallahu alaihi wasallam masa bishara ba yake cewa zan baka kana son a baka siwarai Kisra wato munduwa abin hannu da sarakuna suke sa a hannunsu na gold din nan in baka na Kisra yace wani Kisra Kisra ibn Hurmus Kisra dan Hurmus ma'ana sarkin Farisa da mutum an koro shi daga garinsu daga shi sai abokinsa shi kadai amma ba da raƙumi ɗari akan rayuwarsa duk wanda ya kawo shi da rai ko ba rai amma kuma yana bada bishara cewa lokaci zai zo sarkin Farisa abin da yake sawa a hannunsa din nan kai Suraqah ibn Malik za a baka shi kaza dole mutum zai mamaki inda mai hulɗa da wahayi ba ba mai iya faɗin wannan magana yawa kuma abin ya zo sai ya tabbata yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a zamanin Umar ibn Khattab aka je aka ci Farisa da yaƙi aka kwaso kayan abin nan dukiya ta su abin nan shi Kisra aka zo da ita gaban Umar ya ɗauki wannan munduwa ya tambaya ina abin hannun Kisra aka nuna masa ya ɗauka ya ce ina Suraqah ibn Malik kuma ya bashi ya cika wato magana da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake yin fitinar ashe in magana ta fito irin wannan to magana ce da za ta baka darasin cewa ashe an faɗe ta ne don a kwantar mana da hankali mu da ake jarraba a wancan lokaci cewa ku yi haƙuri lokaci zai zo abin zai wuce kuma za a yi nasara yawwa ina fatan fahimci abin da ke nufi a nan wa tadinukum bihal ajam kuma sannan ajamawa wanda ba larabawa ba su ma za su bi ku shine tadinukum da tatiu yau tatiukum abin da ake nufi da tadinu kenan ba wasu bauta muku ba su yi muku da'a fa idza muttum kuntum mulukan fil jannati in kuma kun mutu ku ne sarakuna aljanna kaga wannan bishara ce babba ga shiga aljanna ga kuma cin nasara a duniya zai zo in an wannan addini sannan kuma a aljannan ma ku ne a gaba Allahu akbar wala ibn sa'd ne rubutu yace wa qad aslafna ma ajaba bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam Utbah ibn Rabi'a mun wuce a baya inda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo Utbah ibn Rabi'a wato amsa da shi hina arada musawamatahu lokacin da ya yi kokarin su yi tattaunawa wato kabani wato mun baka kabani ma'ana wannan abin nan da yake mun idan zamu baka kaza ka daina wannan addinin zamu in sarauta kake so zamu baka in mai kake so zamu baka in mata kake so duk zamu baka kawai dai ka kyale mu ci gaba da bautawa abin da muka tashi muna bautawa iyaye da kakanni mun san amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi a lokacin nan yawa to shine malamin yake tuna mana ita mun karanta ta a baya ala ra'ibid dunya lokacin da ya bashi abubuwan kwadayin duniya wama fahimahu wama fahimahu wa rajahu nan da abin da ya fahimce shi kuma ya kaunace shi Utbah shi Utbah din abinda Utbah din ya yi fata ya kuma fahimta min zuhuri amrihi alaihi salatu wasalam da yadda shi Utbah ya fahimci cewa lalle al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fahimci cewa wannan al'amari zai zo gaba daya ya bayyana kuma ya ci nasara daga ƙarshe وكذلك ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم آخر وفد جاء إلى أبي طالب دليل أمسد دا وفد لن وتدليجيشن إن يقول أبو طالب لك الشيء لقد تكين سولا ربابا سنتو زواج أبو طالب با شواك كاما هنن أن الناس كهنا شيء زامو باك كذا دامي كذا دامي كذا يوا فقد صرح لهم أنه يطلب منهم كلمة واحدة دك دليل أنا نندسكي سي ألوك سين يعني ميسو يسي كلمة إيه كوي يكسو wato su bashi yu'tunaha tadinu lahum biha al-ard yace su faɗi kalma ɗaya kawai, in suka faɗe ta to sauran Larabawa gaba ɗaya za su yi musu da'a, wa yamlikuna al-ajam, kuma za su mallaki wato ajamawa waɗanda ba Laraba bai zama su ne masu shugabanci wato a kansu. Kalman nan kuma ita ce la ilaha illallah. Wa qala Khabbab ibn al-Arat, Khabbab ibn al-Arat haka sunansa yake, yana cewa ataitu an-nabiyya, na zo bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdahu, yayi fulo da gwadansa, wa huwa fi dhillil ka'bati, yana inuwar ka'aba yana kunce, wa qad laqina min al-mushrikina shiddatan, mun hadu da wani tsanani daga mushrikai, fa qultu, sai nace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ala tad'u Allah, isi ya manzon Allah, ba za ka roki Allah ba wannan musibu da ake mana su tsaya yau, an da kiwancin yau, an kashe wannan, an kori wannan daga gida, wannan an kwace masa mata, an yi kaza an yi kaza. Fa qa'ada, annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance ya jingina ya yi fulo da wannan gwadonasa, sai tashi zaune, wa huwa muhmarrun wajhuhu, fuskarsa ta yi ja saboda damuwa. Fa qala, sai yake cewa laqad kana man qablakum, waɗanda suka zo gabaninku, waɗanda suka tsaya akan wannan addini ɗin, la yumshatu bimishatil hadidi, ana yin wato kun, kamar yadda muka san kun ne na ƙarfe, to za a zo a riƙa yi naman jikin ɗayansu, za a riƙa sawa ana reɗe shi da kun na ƙarfe, ma'ana kamar a sami wato wani ƙarfe dai mai faɗi, wato mai haƙware, sai a sa a jikin naman, a raba wato ƙashi da nama na ɗan uwanku a waɗanda suka gabata a baya, saboda sun tsaya akan wannan addini ɗin. Yace ma duna idamuhi min lahmin wa asbin, abin da ke tsakanin wato ƙashinsa a cire a reɗe naman da kuma jijiyoyi, ma yasrifuhu dalika an dinihi, amma duk da haka wannan ba zai kaure shi daga addininsa ba, yana ahadun ana yi masa wannan irin azaba ɗin. Haka suka kasance, wala yukimmanna Allahu hadha al-amra, yace wallahi na rantse Allah sai ya cika wannan lamari. Wannan maganar waye? Maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba mai fadatta in ba wanda ake ma wahayi ko sai ya ga Makhabbab, ku yi hakuri, Allah na rantse da Allah sai ya cika wannan addini, kuma sai ya tabbata, sai ya kama ƙasa, shine zai jagorancin mutane, hatta yasira waqibu, sai ya zama mai tafiya, sai ya tafi min Sana'a, daga garin Sana'a capital din Yemen kenan a yanzu, ila Hadramaut, zuwa Hadramaut, Hadramaut ma shi ba gari a Yemen har zuwa yanzu, yana nan, ma yakhafu illa Allah, ya zama cewa ba abin da yake tsoro, sai Allah. Wannan a wancan lokaci tafiya tsakanin garuruwan Larabawa yana da wahala, saboda yan fashi da yaƙe-yaƙen ƙabilanci, idan za ka tafi daga wani gari fa na Larabawa zuwa wani garin daban, sai idan akwai wasu garuruwa a hanya, sai ka aiki wakili ya neman maka mafaka da tsaro cewa za ka zo ka wuce lafiya, sai a samu wani a gare shi, sai ya shela, ya ce wani zai zo ya wuce yau da shi da jama'arsa, kada kowa ya taɓa shi. Haka fa ake ada, saboda tsabar rashin zaman lafiya. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi wannan addinin sai ya cika, kuma sai an zauna lafiya a duniya, sai ya zama mai tafiya, ya tafi daga wuri kaza zuwa kaza ba tare da yana tsoron kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala. Sai shi zada bayanin rawi mai riwayan, ya ƙara bayani da cewa wadhib ala ghanamihi, da kuma wato baya tsoron kowa sai Allah, sai kuma ya tsoraci kirkeci don kada ya ci masa dabbobinsa, shi kenan abin da zai tsora, amma ba dai ɗan adam ɗan uwansa ya hana shi wucewa saboda rashin zaman lafiya a wancan lokaci ba. Wa fi riwayatin, a wata riwaya cewa walakinnakum tasta'jilun, sai dai kuma cewa matsalar ku shine kuna gaggawa ne. Kuma wannan magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bushara ce ta cewa shi fa ya san abin da yake, saƙon da aka bashi bisa basira yake tafi da shi, an gaya masa cewa zai ci nasara, baya kokonto kuma akan wannan, don haka sai yake gaya ma waɗanda ba wahayin ake musu ba cewa ku kwantar da hankalinku, ku yi haƙuri, lokaci zai zo duk wannan damuwa za ta wuce, kuma insha Allahu musulunci zai tabbata a bayan ƙasa. Allah maɗauki ya ƙara mana haƙuri da fahimta. Yace walam takun hadhihi albisharatu mukhifatan makhfiyatan masturatan, wannan bishawuri ba a ɓoye suke ba, bal kanat fashiyatan makshufatan, a bankaɗe suke, a buɗe suke, kowa ya san su. Yawwa, ya'lamuha alkafaratu, hatta kafirin sun sani cewa an yi wa musulmin nan fa bishara cewa za su zo su ci nasara akan mu. Haka babban abin mamakin kenan. Su kafiran a wannan lokaci an musu sun fahimci bisharar da aka yi musulmi, sun san sakamakon cewa lamari zai zo kuma musulmi su ne za su ci nasara. Kama kana ya alamu hal musulmin, kamar yadda musulmin su kansu suka sani. Hatta kana al-aswad ibn al-muttalib, har ya zama al-aswad ibn al-muttalib wa julasa'uhu, da mazauna tare da shi, idza ra'u ashaban nabiyyi, in sun ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, taghamazu bihim, sai su riƙe musu zunde da izgili a wa qalu, suna cewa qad ja'akum mulukul ard, ga sarakunan duniya nan sun zo muku. Ka san wai irin izgilin nan, cewa ba an musu bishara nan gaba su ne za su zama sarakunan duniya ba. Sai idan sun zo sun ce to masha Allah ga sarakunan duniya nan sun zo muku, ma'ana shi shugaban nasu sai ga wa mabiyansa da suke zaune, musulmi sun zo ce a ga sarakunan duniya nan, ai an gaya musu wai nan gaba wai za su zama sarakunan, su za su mallaki duniya. Kaga a lokacin ashe kenan suna sanar da wannan bishara din. Yawa to shi da abin da malami yake so mu gane, yace qad ja'akum mulukul ardi alladhina yarithuna kisra wa qaisara, wadanda wai ga sunan wai za su gaji mulkin Kisra, za su gaji mulkin wato Caesar wato Kaisar. Thumma yusaffiruna wa yusaffiqun, sai su riƙa fito kuma suna tafi. Fito dai ilimin wanda ake fi din nan kuma ana tafi. To a lokacin nan sai su yi ilinsa, sai su yi izgili, musulmi kuma sai su wuce. Allahu akbar. Wa amama hadhihi albisharat bil mustaqbal almajid almustanir fi ad-dunya, a gaban wannan bisharori na nan gaba wanda aka yi musu bishara cewa ga abin da zai zo ya same su nan gaba, bil mustaqbal almajid, da cewa suna da future wanda take kuma babba mai daraja mai haske fi ad-dunya, a wannan duniya, ma'ana fihi min ar-raja'i, tare da abin da ke cikin wannan nafata mai kyau, as-salih al-kabir, kuma mai girma al-baligh, wanda yake matuka, ila nihayati fil fawzi, wajen cin nasara, bil jannati, tare da wannan kana sahabatu yarawna, sahabbai a lokacin nan suna ganin, anna littihadati allati tatawala alaihim, cewa wannan ilin matsawa da musgunawa da ba sa yankewa bayan ɗaya su ta zuwa akan su, min kulli janib, ta kowane bangare, wal masa'ib allati tuhitu bihim, da masibu da suke kewaye da su, min kulli arja'i, ta kowane bangare, laysat illa, ba komai bane illa, sahabatu sayfin an qalilin taqashshaw, kawai ba komai bane illa, wato hadarin kaka ne, ba wani lokaci dan kadan zai zo yayi. Mun fahimta ne, sahabatu sayfin, sayf shine lokacin sanyi kamar yanzu, in kaga gajimare da mai tattaru an san ba lokacin damuna bane, ba zama zai ba, ma'ana kenan ashe gajimare ne yazo dan wani lokaci kadan taqashshaw zai yayi, ya kama hanya ya tafi imani. Mun fahimci abin wannan yadda muke faɗa a Hausa, haka wannan mafal din yake, wannan shi ma wato kalin magana din take. Hada yace to walam yazalir rasulu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa bai gushe ba, yughazzi arwahuhum bi raghaibil imani, yana ciyar da rayukan musulmi, yana kosar da su, yana ba su abincin zuciya ta hanyar kwadaitar da su da abubuwa na imani, wa yuzakki nufusuhum, yana tsarkake zukatansu, bi ta'limi hikmati wal qur'an, yana ilmantar da su hikima da alqur'ani, wa yurabbihim, yana musu tarbiya, tarbiyatan daqiqatan amiqatan, tarbiya wadda take wato mai zurfi, wadda za ta shiga zuciya ta kama jiki ya zama ko bayan babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za su iya tsayawa wato da wannan addini. Wannan ya nuna mana hakikatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da sahabbansa, mutanen kirki ne, bayan Allah ne, sun karbi karatunsa, sun fahimce shi, kuma sun tafi rayuwa irin tasa bayan wato rasuwarsa, ba wai bayan rasuwarsa barin addini suka ko rikici suka shiga, babu rikici bai zo musu ba, sai daga baya bayan waɗanda ba musulmi ba sun fara shigowa musulunci, suka fara kulli fitina tsakaninsu, amma a farkon lamari kansu a haɗe yake, zamansu lafiya, dan saɓani da aka samu babu wanda ya wuce kwanaki da yawa, nan da nan kuma aka kare shi aka zauna lafiya, har aka yi kwantar da hankalin da aka yi yaƙe-yaƙen da aka shigo da daular Farisa, aka shigo da daular Romawa ƙarƙashin musulunci. In babu kwanciyar hankali, babu haɗin kai, ya za a yi wannan abun ya yi? Amma wasu mutane za ka suna ba da cewa ai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihi baƙin ƙilin ya koma, gaba ɗaya sahabbai suka koma, ba abin da suke so sai mulki. Wannan wanda bai san musulunci ba shi ke faɗin wannan, ko kuma saboda yana da wata manufa mummuna a cikin zuciya. yace yahdu bi nufusihim ila manazili sumuwi ruhi, yana kiran su. In an ce yahdu shine kira da sauti, wannan dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, abinda za a faɗa kenan. Asalin hida, abinda ake nufi, ko alhadu, shine irin abinda mai kiwo yakan wa dabbobi ya ja hankalin su da irin sautin sa don su san inda yake kuma su biyo shi. Yawwa, to wannan dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ja hankalin sahabbai zuwa ga manazili sumuwi ruhi, inda rayukan su za su daukaka. Wa nafa'il qalbi wa naqa'il qalbi, da tsarkin wato zukata. Wa nadafatil khuluqi, da kuma tsarkakar halaye. Wa tahabbu min sultanil madiyati, da kuma wato su kubuta, su yantar da kansu daga wato rinjaye da wato mallaka irin ta san abun duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zare san abun duniya daga zukatan sahabbansa, ya zama cewa ya yi musu tarbiyyar da bayansa ba dai kwaɗayin duniya ya sa su lalace ba. Yawwa, an samu rikici ba a same shi ba, amma sai da musulunci ya kama ƙasa. Mun fahimci wannan? Wannan kuma shi ake so mutum ya fahimta. Yawwa, sai da musulunci ya kama ƙasa, ya zauna, da aka samu wasu baƙi wanda da ba tare suke da musulmi ba, suka shigo musulunci, suka fara ƙulle-ƙullen makirci, suka fara ƙoƙarin raba kan musulmi, har aka yi yaƙe-yaƙen da aka yi. Amma kafin wannan lokaci, da zamanin Abubakar radiyallahu anhu, da zamanin Umar, da zamanin Uthman, ba abin da aka yi banda kiran mutane zuwa ga musulunci da yaƙin da na jihadi, kuma aka tabbatar da addinin musulunci har ya zama cewa ya shiga inda ba a tsammanin ma zai iya shiga. Yawwa, amma daga baya, lokacin da su Ibn Saba suka shigo musulunci a zamanin Uthman, suka fara yada cin mutunci ga Uthman, har ta kai aka zo a kashe shi. Shikenan kuma fitina ta biyo baya, garin a kama waɗanda suka kashe shi, mutanen Sham suka ƙi mubaya'a ga Ali a lokacin nan radiyallahu anhu, shikenan kuma aka fara fitina. Wannan shine asali, ba wazancen san duniya ne yasa sahabbai suka zo suka yi rikici a tsakanin su ba, ba wannan bane. Yawwa, mutane ne da fahimta suka saba, wannan ya fahimci kaza, wannan ya fahimci kaza, har ta kai da aka yi rikici, har aka yi yaƙi, tare da cewa a yaƙe-yaƙen da ake yi, in aka kashe ɗan wannan ɓangare, to gaba ɗaya daga baya, bayan yaƙin kuma ya jama da ɗan wannan ɓangaren da wannan ɓangaren, za a haɗu kuma a yi masa sallah. Kaga mutanen da haka suka koda yaƙin da suka yi na fitina ɗin, kaga ba za ka bakwace musu a waɗannan mutane san duniya suke wane ne da sauransu, ba su bi tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. A'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu tarbiyya, tarbiyyar nan kuma ita ce ta ba su ƙarfin zuciyar da har suka rusa daular Farisa, suka rusa daular Rumawa. Yace wal muqawamati lishahawat, da kuma yaƙar sha'awar zuciya. Wal nuzu'i ila rabbil ardi wassamawat, da kuma karkata da koma zuwa ga ubangijin ƙasa da kuma sammai. Wa yuzakki jamrata qulubihim, kuma sannan yana wato wasa wato wannan galwashin da ke zuciyarsu, ya wasa shi, ya ƙara zama da'iman wato sabo. Shi ne a ce ma'anar yuzakki, wato ya zama cewa ana wasa shi, ana ƙara wasu ƙarfi, ya zama cewa suna tsaye akan addinin ba tare da damuwa da kuma tsorata ba. Wa yukhrijuhum min dhulumati ila nur, kuma yana fidda su daga duffai zuwa haske. Wa ya'khudhuhum bis-sabri 'ala al-adha, yana kuma riƙonsu, ya jawo hannunsu, ya nuna musu cewa ku yi haƙuri akan cutarwar da ake muku. Was-safhil jamil, kuma ku yi haƙuri, ku yi irangwame ga waɗanda suka cutar da ku. Duk mutumin da ya cutar da kai akan addini, ba nasara ba ce kace sai ka rama, inda saboda addinin ne. As-safhul jamil inna fasfahis safhal jamil, haka Allah madauki faɗa, ko ku yi rangwame, rangwame mai kyau. Lokacin, ma'ana lokacin da ka samu iko, kai aka ce kai ne mai ƙarfi, kai ne mai jama'a, kai ne mai yawa, to idan ka nuna haƙurinka, ka kwantar da hankali, shikenan kuma sai ka ga cewa wannan mai ƙoƙarin ya musguna maka, mai tayar maka hankali, sai ya ji kunya, sai ga kuma a idan mutane ya rumuna. Mun fahimci wannan? Yawa, to amma dai abin yana da wahala, abin mutane da yawa in an cutar da su akan addini sai haƙuri. Wa qahrin nafsi, kuma su rinjayi zuciyarsu, in ya zama cewa zuciyarka za ka bari za ta yi maka hukunci akan me za ka yi, to sau da yawa za ka ga cewa za ka faɗi. Amma idan za ka bi addinin ka yi haƙuri, to za ka ga cewa insha Allahu nasara a gunka take, musamman a ce kai ne da Ƙur'ani, kai ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fazdadu rusukhan fi ddini, wannan abu sai ya ƙara musu tabbata a addini. Wa uzufan an shahawati, da kaucewa daga sha'awoyi. Wa tafaniyan, da kuma miƙa rayuwa baki ɗaya. Fi sabilil mardati, wato wajen wato samun yardar Allah. Wa haninan ilal jannati, da kuma shauƙi zuwa ga aljanna. Wa hirsan alal ilmi, da kudai akan ilmi wa fiqhan fi ddini da kuma ƙara musu fiqhun fahimtar addini wa muhasabatin linnafsi da kuma yi muhasaba ga rayukan su kowa ya rika ganin cewa me na aikata mai kyau in ci gaba me na aikata mummuna in daina shi wa qahran linnaza'ati da kuma rinjaye akan da kuma durkushe da murkushe wato duk wani fusge-fusge na ko jahiliya da kabilanci wa ghalabatin alal awatifi da kuma cin nasara akan atifa ya zama cewa baka bar atifar ka ba emotion dinka a ce shine zai ja ka zuwa ga abin da zaka aikata a'a ka'idojin addini kullum su za su karantar da kai me zaka aikata wa tasaytuwan da kuma samun karfi da linjaye ala sa'irati wal haijati da akan duk abubuwan da zai tunkuro ya bunkuro zai maka wato kokarin kauda kai daga kan hanya kuma abinda zai wato ja hankalinka ya ture ka daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa taqayyudan bis sabri wal hudu'i wal waqari da kuma wato suka taqaitu suka sa makansu kaidi na yin hakuri da natsuwa da kuma wato kwanciyar hankali wannan kuma shi ake so mutum ya samu daiman wato darasin da zai samu dangane da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wannan shine karshen abin da malamin ya ambata na darussa da suka sa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbata suka tsaya akan addinin Allah subhanahu wataala duk da kuntatawa duk da matsawa da ake musu muna fata Allah madaukaki ya ba mu ikon koyi da su akan irin wannan abu a kowanne yanayi namu kuma ya kara tabbatar da mu akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in